les ghettoïdes qui vivent dans la dernière.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hafiga kuma labaran duniyar. A jiya Juma'a, majalisar tsarin mulki ta kasar Senegal ta yi watsi da takarar shugaban bangaren adawa da aka daure a kurkuku Ousmane Sonko a zaben shugaban kasa da za a gudanar a watan gobe, kamar yadda lauyan sa ya bayyana. Sonko, mai shekaru 49, da ya zo na uku a zaben shugaban kasa na shekarar 2019, ya shafe sama da shekaru 2 yana takun saka da gwamnatin kasar. Lauyan Sonko, Chire Kledoli, ya ce an yi watsi da bukatar tsayawarsa takarar ne bisa hujjar cewa takardun bukatar ba su kammala ba. Sama da 'yan takara 90 ne suka gabatar da sunayensu a gaban majalisar ta tsarin mulki, wadda za ta bayyana sunayen 'yan takarar shugaban kasa a ranar 20 ga watan nan na Janairu. A wani kakkausan gargadi a jiya Juma'a, babbar jami'ar kasafin kuɗi ta shugaban Amurka Joe Biden ta ce lokaci na kurewa a 'yan majalisar dokokin kasar su sake dawo da tallafin da Amurka ke baiwa kasar Ukraine, inda lamarin ya haɗu da cikas a majalisar dokokin sakamakon muhawarar kasafin kuɗi kan batun bakin haure, inda kawo yanzu ba a kai ga cimma matsaya ba. Shalanda Yang, daraktar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi, ta ce babu wata hanyar da za ta taimaka wa Ukraine baya ga majalisar ta amince da ƙarin kuɗaɗe ga Kyiv, yayin da take kokarin fitattakar Rasha a yakin da yanzu ya kai kusan shekaru 2. A jiya Juma'a, jami'an tsaron kasar Iran sun bayyana cewa dakarun tsaron kasar sun kama wasu mutane 11 da ake zargi da hannu a wasu hare-haren mabambai 2 da suka halaka kusan mutane 90 a wani taron tunawa da wani komandan soji da aka kashe. Kungiyar mayakan IS ta dauki alhakin kai hare-haren a Kerman da ke kudu maso gabashin Iran a ranar Laraba. Ma'aikatar da ke asirin kasar ta Iran ta faɗa a wata sanarwa cewa jami'an tsaron kasar sun tsare wasu mutane 2 bisa laifin ba da goyon baya ga 'yan kunar bakin wake 2 a Kerman da kuma wasu 9 da ke wasu yankuna na Iran waɗanda ake zargi da alaka da lamarin. Hare-haren mabambanta dai su ne mafi muni da aka kai a Iran tun bayan juyin halin musulunci na shekarar 1979. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A wani mataki da ya zane al'ada ta bikin ranar samun yancin kan kasar Myanmar a ranar 4 ga watan Janairu, gwamnatin mulkin sojin kasar ta bada sanarwar yin afuwa ga mutane da dama tare da sakin fursunoni kusan 10,000. To sai dai kuma matakin ya haɗu da kakkausar suka daga 'yan fafutukar siyasa da kare haƙƙin bil'adama waɗanda suka ce bai da wani tasirin siyasa, a yayin da fursunonin siyasa 100 ne kacal suke daga cikin waɗanda aka yi wa afuwa. Boki, wani tsohon fursunan siyasa da ya kafa kungiyar tallafawa fursunonin siyasa, ya bayyana damuwa kan yadda sako mutanen zai yi tasiri ga tsaron al'umma. Kamfanin kera motoci na Mercedes-Benz na kasar Jamus zai kaddamar da wani bincike kan yadda aka yi manyan motocinsa na kasaita suka shiga kasar Koriya ta Arewa, duk kuwa da takunkuman da suka haramta shiga da kayan kasaita zuwa cikin kasar. Shirkwadar kamfanin da ke birnin Stuttgart na kasar Jamus ta aike da wata sanarwa ga sashen Koriya na muryar Amurka a ranar Laraba, tana cewa kamfanin bai da wata alakar kasuwanci da Koriya ta Arewa sama da shekaru 15, da haka bai san yadda aka yi gwamnatin Koriya ta Arewar ta sami motocin take amfani da su ba. Kamar yadda labaran Koriya ta Arewa ta KCNA ta fitar da wani bidiyo da ke nuna manyan jami'an gwamnati da dama suna isa a wajen wani taron ƙarshen shekara a ranar 27 ga watan Disamba, inda kowannensu yake a cikin dankarariyar motar nan ta Mercedes Sprint S sedan, yayin da shi kuma premium kasar Kim Top ya isa a cikin wata Mercedes Sprint S limousine.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma amma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya na kanyin na tun bara barka da ganin ka barka da sabon shekara an shekara lafiya
lafiya Allah muka shekaru ajiya ya aka ji da hakuri da kuma sanya Amerika
Allah mai hakuri da mu ai yau an yi maganin Hawwa da take ta cewa tunda ta zo take jin lafiya kai mali ina san antin na san ga dusa kankaran na amma ku ban na jin tsoro an ce kaza 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 to kira mu da dusa kankara
lalle malama Grace naji ana ta hasashe cewa yau din nan zan kwashi dusa kankara
ai shi ne take cewa to ko za a yi ko kuma za ta zo ta wuce nace to sanin gaibu sai Allah domin wani lokacin ana dacewa a hasashen ya kai da yake ana yi ne kwanaki da nisa kafin lokacin wani lokacin kuma sai Allah ya taimaka ya zo ya wuce to shi ne nake ce mata to kin ga waɗansu suna Allah Allah ayi waɗansu kuma irin su ku masu zuciya bi kuna so ba kwa so inji wai ana so ana kaiwa kasuwa to di yadda aka daba da ce to ai ma kin ci sa'a tun da ƙarshen mako za a yi in an yi za a share hanya kafin lokacin da zaki je aiki dai kya samu wurin sa kafa amma haka ba sai yanda zaki Allah mai iko komai dai da ranar shi ita dusa kankara nan bisa ga bayanin da suke yi mu kama anan Amerika akwai waɗansu irin nau'in macizai da ake duk da yake dai sun ce ba su da dafi amma ni dai na san yana maciji maciji ne ko na roba ban san
gaskiya gaskiya
maciji ko na roba ban san gani to sai aka ce waɗannan duk shekarar da ba a yi sunan nan ba sosai ba dusa kankaran nan ba sosai to akan yi fama da iri-irin su waɗannan yawwa irin
wannan kila dusa tana dan rage su ko tana kashe su
wata da kaga su sauro su menene dinan duk dai abin da yake kwai tukune to dusa kankaran nan tana kashe su to shekarar da ba a yi ba sai a yi fama da su to kaji wani ikon Allah
an yi to haka ne kuma ba komai kun da sanyi sosai amma zaka ga kuma abun kamar abun sha'awa ne
kaga kuma ai kuma in ka lura da sanyin nan ita dusa kankara duk lokacin da aka yi ta daga lokacin kwa irin sa'o'i ko kwanaki zuwa lokacin da za a yi ta zuwa bayan an yi ta wuri yakan yi dumi dan ita maimakon sanyaye wuri kuma ma wuri take ba ta
a tana dima ma wuri
tana eh kaga wannan to ni dai ko ba komai na sanyi na dan zazzago mana saboda ci zan bayan gida na su mutu in akwai tunda mu muna cikin rukuki ne
gaskiya gaskiya ne
to Allah ya kare mu Allah ya sa mu ga bayan da kankara ta wannan hunturin gaba daya lami lafiya
to amin kuma amin malama dai
eh wato na sanyin na a yau dai kamar yadda aka ji mun yi babban bako ga bakon da muka raka shi ya dawo shi tasi'u bakwai makadin dima dan wasu faifayo dan jarida komai da ruwan shi
da takuniya da aikin radio da komai a maraƙin zangure Niger ba
a to gata nan ku masu sauraro na ji ku ce ta zo mu ji ta to ku saurara
ina da lokaci da yawa kan gargajiya da al'adar Hausa
bari mu yi abin da muka saba na sanyin na sada zumunci bari mu fara da mika gaisuwar Jamila uwar yaya da taya murna domin auren yarta Mariya da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata to Allah ya sa an yi wannan auren a dace dukkan waɗanda suka zo kuma da fatar an koma gida lafiya Allah ya ba da ya bada zaman lafiya da hakurin zaman tare kuma bada zuri'a mai amfani
amin amin summa amin
na san yana kai kuma an yi mana rashi
wallahi malama Grace lalle mun san babban rashi na uba a cikin wato a farkon makon nan zamu ce shekarun ranar litinin kenan inda Allah ya yi wa wani baban mu da ake kira Malam Ridwan Rasuwa wanda yake zaune a rukunin gidajen malamai da ke makarantar horar da malamai wadda aka fi sani da Government Teachers College Sokoto kenan saboda haka ga gaisuwar ta'aziyya nan zuwa ga ilahirin ahalin gida alkali da ke zurni a jihar Zamfara da kuma gidan imamu Fakka da ke mallamawa a garin Fakka ta karamar hukumar mulkin Yabo a jihar Sokoto gaisuwar musamman zuwa ga 'ya'yan shi marigayin mai nasara Ridwan da Jabir Ridwan da Aisha da Habiba da mama haifiyarsu wato gungun muke nan Hajiya Luba muna fatan Allah ya gafarta wa Malam Ridwan Allah ya sa ya huta akwai kuma wani sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga abokin aikin mu wato Musa Yusuf Sanyin na dake gidan Radio Vision FM a jihar Sokoto shi kuma tare da yayyansa da kannansa wato Malam Bello Yusuf da Dr. Abubakar Yusuf da Isa Yusuf da Adamu Yusuf bisa rasuwar mahaifiyarsu ita kuma a makon jiya da fatan Allah ya jikanta kuma Allah ya gafarta mata ɗayan sakon kuma ke san kamar yadda ake kiwo lokaci ana wannan na makoki wannan kuma na
gunda
a wani ɓangare rayuwa kenan na'am shi kuma shi ma dai abokin aiki ne a Shu'aibu Mungari wanda mun san shi sosai mai fashin baki a shirin nan sanannen shirin nan na rukunin gidajen Radio Vision FM wato Idan Mikiya Shu'aibu Mungari sai aurar da ɗansa Mubarak Shu'aibu Mungadi da kuma amaryarsa Fadila Abubakar Dakin Gari wanda za a yi shi a yau Asabar din Malama Grace wato 6 ga watan Janairun shekara ta 2024
ango da amarya na farko ke na ashirin a bari ya huce
lalle gaskiya kan lalle su ne an bayan sabon shekara lalle Malam Mubarak Shu'aibu Mungadi Fadila su ne an zayen mu na farkon wannan shekara za a daura auren ne a gidan jikadan Gwandu ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2024 da karfe 12 na rana a gidan jikadan Gwandu da ke unguwar Melonius Quarters da ke ɗakin gari ta jihar Kebbi za a kuma gudanar da walima a garin Mungadi da karfe 8 na dare in Allah ya kai mana rai saboda haka muna ci alaji shi a Mungadi murna
haka yake Allah ya bada zaman lafiya da albarka zaman tare mutuka raba su ma
amin mutuka raba takalmin kazaba
haka yake to a gurguje bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta a bare huce ga bari mu dauki biyu daga cikin jerin waɗanda muka samu a wannan hanyar sakon nan ta tafi da gidanka ta WhatsApp wannan sako ya fito ne daga suna daga hanin Badaru mai gwanjo kasuwar Jimeta wanda yace yana gaida matarsa Talatu Badaru da Luwandi makanikin radio Bagobiri da likita Abba Rori Kano da Muhammadu Gande Bafaya so abinda yake na shine na sanyi na ina karantawa ne yadda nake tunanin sunayen domin ba wakafi ba yawa yanda aka jera kawai tafiya nake to ina dauko
babu
ita kwata-kwata ba wata tazara to ina dauko sunan wani na maka ma wani maganin ga kan ka jawo Malam Badaru sai a ci dakuri sai Abba Rori Kano Muhammadu Gande Faya Sabi Sokoto Salisu Tela Bazanfare Gusau mu kwance shi Mansur da bakon mu sabili da haka bari mu ja burki na sai mako mai zuwa za mu dora a wannan fannin gaishe
Madalla Agada Grace Alher Abdu kamar yadda kuka ji wannan shiri na abari huce ya samu bakuntar daya daga cikin mawaka kuma masu harakar aikin gidan radio wato tasu bakwai na maradi jamhuriyar Niger to dan magana da suka ce waka a bakin mai ta tahi dadi mallan sai ka gabatar da kai ga masu sauraron shirin abari huce na murya Amerika
kamar dai duka hadi ne sunana tasu bakwai ɗaya daga cikin masu wasa ko kuma masu shirya wasa ko kuma masu yin wasan musamman kace waka da tatsuniya da sauransu sannan kuma ɗaya daga cikin ma'aikata na gidan radio mai zaman kanta da soke suna Nagarta
mallan tasu shirin abari ya huce zai mai da hankali akan yanayin da ka zamo tauraro a fannin wasanni takaitaccen tarihin rayuwarka
tarihin rayuwata dai sai in ce tun da na shiga makaranta ina wato aji na uku na fara samun kaina a cikin harkar wasanni dangane da wata wasa da a turanci ake ce mata expression ecrit wadda ita ce ake dan gwada takaitaccen wasan kwaiko yadda yaro ya kamata in ya tashi daga kwana ya wanke idanu ya yi kari ga kari an kama shi yamma zai shirya ya tafi makaranta to daga wannan ne wani mushalacin mai nainu boye ya fara gwadawa da ni sai na zama tauraro wanda duk kowane lokaci in aka tashi gwadawa dinnan da ni ne ake yi da ni ne har sannu na kai na tsinci kaina a cikin wasan kwaiko na wasan tiyatar sannan kuma karin karfin abun kuma tun ina da shekara biyu da baba ta tarbu da babana na girma a gidan magajin mamatawa suke kidi na duma wanda a nan kuma na iya kidin duma wanda dalilin ma shiga ta gadan-gadan game da wasanni da yin waka da gatana da dai sauran abubuwa wannan kide-kide ne da duma wanda suka buɗe mini ido wanda kowa yake ta kira na kuma Allah ya bani basira ta musamman ta fuskar kida wannan duma
kidan da ma za a iya cewa wani bangare ka gaje shi
lalle wani bangare na gaje shi amma wajen babana ban gaje shi ba a cikin iyalin babana kafu ba mai yin shi sai dai ni ma kamar da na faɗi na girma ne a gidan magajin babata wanda shi yake yin shi nan gidan ne ana hana ni ina ɗaukar gwane-gwane da 'yan bududuwa ina laɓewa ina yi har aka kai dai wani lokaci da aka lakkaɗa mana wani kashi wanda har sai da na 'yan kwanaki guda biyu uku hudu haka gidan asibiti hakan yasa shi baban na waye ce babu wanda ya san inda arzikin shi yake a bar ni in yi kenan ka ji abin da ya sa aka bar ni har na ci gaba da yi kuma gashi inda ya kai ni.
Yanzu a kwana a tashi dami-dami aka karanta a rayuwa ne matakin karatu kafin shiga wannan haraka gadan-gadan
Matakin karatu na fara tun daga primary har na kai wato college, daga college ne ban samu damar tahiya university ba, abin da ya sama bakin nan na tsaya a huskara a karatu.
A wata shekara ce aka haifa su uba kai, yanzu shekaru nawa ƴaƴa nawa mata nawa da ƴaƴa da shikoki?
Tasi uba kai an haife ne a ranar 26 ga watan Agusta na shekara ta 1977 a maradi jamhuriyar Niger. Sannan aure ɗaya na bin ɗaya na yi aure ya kai mata uku, amma da guda guda, ba duka suke ri guda ba. Sannan a wajen ɓangaren ƴaƴa yanzu ina da ƴaƴa guda 6-7 wanda suke a raye a takaice.
Kayan maganar shekaru nawa kenan idan an buga daga wancan lokaci zuwa?
Daga wancan lokaci zuwa yanzu idan an buga shekara 43-4 kenan.
Shi da tije ne?
Lalle da tije ne, tunda an dan sha ruwa, wanda ya ce shekara 30-35 a da tije ne.
Aka ce masu mun rawa kiɗa, tasu na kiɗan duma, tasu yana waƙoƙi irin na gargajiya ga rawa wajen tasu. Yaya yanzu tana takuwa?
Ilele yanzu ma ruwa na maganin dauda, tunda aka ce aikin mutum ya bar sha mai kai dan kar a gane ba na shi bane. In ka tarbo ni ta tatsuniya zan iya maka, in ka tarbo ni a wasan kwaikwayo zan iya maka, in ka tarbo ni a rawan ma yanzu haka ina iya buga maka, in ka tarbo ni a wajen waka zan buga maka, in ka tarbo ni a wajen duman zan buga maka, wanda dalilin duman ma ina iya kada maka kaya ire-iren namu na gargajiya wanda suka shahi kayan kiɗi kamar shi 60 a cikin 100 wanda jamhuriyar Niger take da su.
To ta so in muka dawo a bangaren waɗannan abubuwa ka zana su da yawa, a ina ka yafa da ƙarfi, ina za a iya neman tasu a yi saukin samu, ko kuma abin da kusan kullum zai yayi shi a cikin waɗannan wasanni?
Abin da zai ba da ƙarfi gare shi shine na al'adun gargajiya, waƙar gargajiya da kuma kiɗin gargajiya, wanda su a kowane lokaci kamar suna ta hida nima ne a cikin aljihu. In ka ce kwab zan hido ma, zan gwada ma, kuma zan nuna ma, sannan da rairayi irin na gargajiya, wanda ko a hanya ka gamu da ne ka ce kana da buƙatar rawa ta ƙabila kaza ko ta kaza ya take, a nan take zan gwada maka ita, ko ko ka ce a cikin maraɗi ɓangare jandumomi suna da yawa, in gwada ma wata daga cikin al'adun gargajiya na wuri zan gwada maka.
Wace irin waƙa kai magargajiya cikin waƙoƙin da kai?
Waƙa da ne magargajiya na yi waƙa irin ta al'adu mu na gargajiya, waɗanda yanzu an so mu barin su, an so mu mantawa da su. Kamar in ka ɗauki tashe na gargajiya, in ka ɗauki waƙe irin wanda ‘yan mata ke yi a dandali na gargajiya, in ka ɗauki wargin ɓoyo-ɓoyo da matasa ke yi a dandali, kaɗan daga ciki zai iya rera guda ko zuwa biyu ko zuwa uku kamar yadda ka ce. Kaga kamar in ka ɗauki waƙan tashe, akwai waƙan da ne wanda ni tasiru ɗan bakwai na dawo mai tashe nake na dawo,
tasiru ɗan bakwai mai tashen ku ne shan cika shekara masu gidan nana da mai bakin nana da mai shagon nana da mai fadon nana da masu zama nana ku tashi ku tamu nana.
Sanyi na kaji inda za mu jaburki ke na a wannan dogo hira sai mako mai
zuwa. Na so da ni da ma wasu rare mu je karshen wannan tattaunawa, amma
ai sai ma har so har mako biyu ma sabili da tana da kokore da gaske.
Gaskiya ne, to shike ne.
To na sanyi na yau labarin da zan baka ko? Labarin dan garin ku ne ba fullashi.
A wasu ne
aka kai shi asibiti na sanyi na. To da aka kwantar da shi kwana ɗaya kwana biyu, ka san inda ba asibitin da kake galibin asibitanmu dai a gida, ɗakunan kwanan za a jera ku ne kamar daga nan sai ka ga inda idan kai ya gani ganaje. Sai dan kana da hali, yawa sai dan kana da hali a kebance ka, ko kuma kana da wata cutar da ba a so a saka ka cikin mutane. To sabili da haka ya samu kanshi ne a wannan daki da yake babban daki da gadaje da yawa. To na sanyi na bayan yayi kwana daya kwana biyu sai mara lafiya na kusa da shi na sanyi na Allah ya mishi cikawa ya rasu
to
washe gari kuma na sanyi na sai na kusa da shin shi ma ya rasu yawa to ana nan kuma sai aka tsallake gado daya sai na gaba da can shi kuma ya rasu bafin latani yana ganin haka yace to ya san yawa tunda
yana
yawa
kingale tinsa
yawa kaga na farko hannun dama shi aka ya mutu aka tsallake shi aka je na uku ya rasu aka je na hudu ya rasu aka je na biyar ya rasu to wato a cikin layin gabaki daya gadaje na shi kadai ya rage sai yace kaga tunda aka tsallake shi nan dawowa za a yi wannan mutuwa dawowa
za a yi
kan shi sabi ne da aka fita tattara kai shi yayi kamar zai je fitsari sai ya
a to ya wani
sai kira mai daki shi ya kira mai daki shi yace ta je ta tattara kayayyakin su ta zo ta same shi nan shi gida zai shi sai laki ta gaba da shi sai ya ce wace ina za shi sai ya ce ai shi ya warke sai likita yace ai na ai da ganin ka kai baka warke ba gashi wuya ma baka iya miƙewa ga dauko ni mu ka kanka sai aka tashi da rashin sa'a na sanyi na bayan ya tafi gida washe gari ya tabbata ya tabbaya sai wancan aka yace ai an kawo wani yana fita an kawo mutane dai duka an sassaka ka san yadda asibiti yake sai aka kawo wani mara lafiya aka kwantar da shi a wannan gadan shikenan aka kuma tashi da rashin sa'a da shi ma wannan ciwon ya zama ya zo da karshen kwana ya zama ajalin shi sai wannan mutumin ya mutu sai inda ya tambaya sai aka yi shi labari yace ai ya gaya musu in da ba ya san mutuwan nan nan gadan za ta dawo inda a ce
gadan za ta dawo
yawa yace da ce ya kwana asibitin nan da shi ne yau bai kai labari ba da shi ta dauke ai shi da wayen
shi kware ko ai wannan shi nuna miki an ce yana da wayo
kare ne ai shi ku fula ne wayo gare ku in kun ga mutuwa ma kun sani in kun
ai don ba a ganin ta a fili ne da ana ganin ta a fili ai da shi an fasa ta malama gidan shi
to wato anan na sanyi na ana cewa duk labaran da ake bayarwa na Fulani wai ana nuna wata ashe wannan shi wayayye ne kenan
wannan ai wayo ne da zaruntaka ai saboda malama yanzu da babarbare ne fa haka kawai zai je ya kwanta ne
sai ta tafi da shi na babarbare ne da ta tafi da shi
akai ina ai da ta tafi da shi don su san ba ai su amma kin ga dangi shi da yake yana da wayo shi ake ga ya kauce mu wannan kuma sai dai gaba amma wannan ya tsere
Allah ya falala mana ya sa wannan shekara ta zama shekara mai amfani da kuma dimbin albarku a gare mu duka naga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka zamu ja burki ne yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin
alheri ke muku fata alheri da kuma fatar Allah ba mu zaman lafiya da lafiyar ma da abinda lafiya za ta ci da alheri
ina sarki duniya
ya labari alheri
ina bayanin duniya
ba mu labari mu ga mai daga gaskiya kamar littafi
wannan shirin na zuwan ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ma sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta biyu VOA Afrika akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashinhausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.